是啊，咱们有人搞风景的，是四川人，他们搞风景，山东都搞风景的，对吧？都不记得吧？你那把这个些搞风景，个发的这个可能，你说，你可从那看那底下，俺跟你过的家会谈话题吗？恁个么子在做吗？
看那边现在台湾的马矿，来开上些七里那边，啊，是开了七多公里的，现在的火的帕特尔，俺是个是开了拉米拉皮啊，俺我那马他。Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi, shiri ɗaya tilo da ke ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin nemo mafita. Shirin banda haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwar da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, yana kuma fayyace dimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu.
Mata kuna kokari yau ina ce da ku buldoza
Yamma muna tare da kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata wata mace yar arewacin Najeriya da ta fice a sana'a da ƴan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Za ku ji ƙunshin albishir da take tafi da shi ga mata a Najeriya. Za mu kuma nazarci neman aure da yadda rashin kyakkyawan bincike ke kawo cikas a waɗansu lokutan ma har ya zama sanadin mutuwar auren. Ku biyo mu domin ji ya fi sako.
Na martaba suna girmama suna daukaka ku mata, Allah ya sa muku albarka.
Kafin mu dora a inda muka tsaya a hiranmu da kallabin mu ta mako, Linda Umaru wata mace ƴar arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da ƴan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Bari mu faro takon da haska fitila kan wata al'ada da aka gada kaka da kakanni da zamani ya sa aka yi watsi da ita. Al'adar da waɗanda suka manyanta suka ce tana taimakawa a zaman aure, wato binciken asali da kuma halin gidan da saurayi ko kuma budurwa ta fito kafin a kai ga aure. Ga abin da manazarta ke cewa akan wannan batu.
Sunana Husaina Muhammad Nasir, wanda aka fi sani da Voice of Now. Abinda mu mata muke dubawa, most of us wannan zamani, abinda muke dubawa shine na farko ya wankan gaye irin yanda yake shigan shi da komai da komai. Na biyu kuma sai mu fara dubawa to shi daga wani gida ya fito, wani irin mota yake hawa, yana da kuɗin ma da ina ce yau ya siyan min abu zai siyan min
kuma zai ci shawarma
ko kuma ina ce yamma anko zamu je zai yi min. To most of the time gaskiya abinda mu mata muke dubawa kenan kafin mu fara aminta. Wasu kuma za su je social media mutum su kalla hotunan shi su duba su gani a wannan ai ya iya wanka irin su muke so irin haka haka.
Hajjia bisa al'ada ku iyaye, me kuke ganin ya kamata a ce an dora akai? Me ye ya kamata a ce an dora matashi akan abin da ya kamata ya hango ya hanga kafin ya kai ga mu'amuran wanci ko ya kawo maganar ta gidan iyayen shi? Me ake dubawa a maganar bincike kafin aure?
Wato wa'annan yara nan da suka gama magana na ɗan Italiya are nan ce yara manyan gobe, mun gifi Allah ya raya mana.
To amin amin.
To game da maganar jawo hankalin matasa da zani game da zaɓin wa'anda za su aura, maza da matan. To zan yi magana, yana da gefe biyu, amma zan yi magana ne akan inda al'adar mu ya zauna, hanyoyin da ya kamata su bi su zaɓi wannan abu. To ya kamata a ce matasan mu, musamman maza, sun da dole mu fara da maza, don mene? Saboda su suke hango abin da za su aura ɗin mafi yawanci. Har su je su ce suna so, da mu ya ki gama da ta hango na miji ta ce baba a je gidan wani ta ce ina son shi. To ba su shi yasa zan fara da maza. Wato ana son farko abin da ya kamata ɗan namiji ya duba game da al'amarin ƴa mace, gidansu, wani gida ta fito. To kin ga yanzu an ce yarinya ta fito a babban gida, a da mu yanda muka san fitowa a babban gida. Fassarar shi ya juya, babban gidan ya koma wani wuri. Abin da ake nufi da babban gida shine gidan mutunci. Mun kin ji an ce gidan manyan mutane aka je neman aure, iyayen suna da mutunci, suna da kamala, sannan kuma a garin ba a taba jin wannan gida da wani abun kunya, nau'in abun kunya ba na rayuwa. To mu a da har zuwa yanzu abin da ake kira kenan babban gida. To amma matasan yanzu tunanin su ya riga ya juya, babban gida shine masu babban gida, masu babban gini, babban mota, babban kudi da dai sauran su. To gaskiya
gidan masu kudi dai a take
gidan masu kudi, gidan masu kudi
haka.
To gaskiya abin da nake jawo hankalin matasa game da al'amarin gyaran zaɓin aure din nan, da abubuwan da suke hangowa waɗanda suka lissafa a baya, in suka bi mutunci da tarbiyya, mutunci da tarbiyya zai ba su wannan. Daga lokacin
da anya hajjia kina jin mu suna cewa su ba sun ba san wannan za ta
kawo mutunci. Daga lokacin da ka je ka nemo irin gidan mutunci, yar gidan tarbiyya, mai riƙon addini, kai ma kana riƙon addini, ai gurin Allah ake neman arzikin. Arzikin nan da kake hangowa wa'ancan iyayen su rijimed ne, wato sun riga suna ji za ka fara ci. To ba mamaki bisa yardan Allah in ka faro da ita da wannan ƴan talaka ne ka auro, ba mamaki ku ne za ku tsiro da naku arzikin har ku amfani iyayenku. To kin ga daga nan kin ga maganan kuɗi zai zo, maganan aiki din zai zo, maka ke hatta kyau da ita mari matasa ke duba wasu sun fi son faran mace. Idan namiji fa ya auri mace, shi yake maida ta kyakkyawa, shi yake maida ta mummuna.
Ta yaya Hajiya?
Daga lokacin da ya rike ta, riƙo irin wanda ya kamata. Ai ya kamata a ce ma in dai har matashiya an su sunan shi matashi, in zai auri mace ya je ya karanta, wai ita ƴar mace yaya ne ake rainanta fatan ta yi kyau? Yaya ne ake rainanta jikinta, kusassan jikin gaɓoɓin jikinta ya duka tafiya daidai gwargwado? Yaya ne ake rainan ƴa mace ta samu natsuwa a cikin rayuwa? To idan dai har namiji zai auri mace ya samu mata da natsuwa, me ya samu mata da natsuwa? Abubuwan da take bukata daidai gwargwadon a jikin shi yana bata, to zai samu mata da natsuwa, za ta zama mata mutum mai kyakki a halayya. Idan ma ya samu mata da natsuwa wajen siyar da ita daidai gwargwadon a jikin shi bisa abin da ƴa mace take bukata, to zai samu mata da kyau a wurin gaɓoɓin jikinta.
Saboda kwanciyar hankali?
Saboda kwanciyar hankali. Idan kuma har ya samu mata da kwanciyar hankali wajen shayar da ita fruits da ganyayyaki, fatan ta lokacin ma da zai rike ta zama farashi ma bai sani ba. Saboda haka ina kira ga matasa su sani cewa wannan tarbiyya da sanin ya kamata shi ne babban foundation tsakanin mace da namiji, ta yanda zai kasance ya mai da ita kyakkyawa daga baya. Sai kuma janubin 'yan matan, su kuma 'yan mata daga lokacin da aka ce wani ya zo yana son ki, za a ce farkon abu moda abin da ake tambaya gaskiya da yake da karatun boko ba yayi yawa ba, za a ce a wani makaranta yake, islamiya ko allo, ilimin shi za a fara tambaya. To sannan kuma gidansu, tunda an san cewa gida babban gida ne, masu mutunci su suke sa yayansu a makaranta. To amma yanzu shi ma wannan ya juye, ba a duba ilimin yaro, ba a duba natsuwan shi, ba a duba su wane ne abokan shi. Abin da ya kamata fa a fara dubawa kenan. To a yanzu sai a duba an yazo farkon ma tambaya kenan, farkon tambaya kenan an yazo. Wallahi ya zo ne a wutar akwalan mota, lalle ya raina ki. Kamanki ya zo a mota.
Wato ba ajinta bane.
Ba ajinta bane. To sannan ko bayan haka kuma sai a ce aikin ne yake yi. Da an ce yana aikin banki ko kuma yana aikin abin, sai a ce gaskiya ina miki muna. To wafi ta samu dan gidan mutunci ne ba. Ba ta samu mai tarbiyya ne, ba ta samu mai addini ne, ba ta samu mai babban mota ne. Kuma mai babban gida kuma yana aiki a wurin sa.
Kuma zai kai ta shan ice cream.
Kuma da wannan kwaɗayin da 'yan mata suka ɗabi'antu da shi yanzu. In dai har saurayiya suka ci a gaban mota ya je ku sha ice cream, ku sha boga da sauransu, shawarma da sauransu, to ya fi gama miki komai. Alhalin a lokacin da ake soyayya yana ana buƙatar duk ku zauna ku fahimci ki wane ne da ya zo shi wannan ɗin nan. Ke ko ya fahimci ke wace ce wanda na zo wurin ki ku fahimci halin juna, a sai a lalace a kan tsotse-tsotse da tantance da kwaɗaye-kwaɗaye, ta nan ne ma hankali zai gushe, ma ba za a taɓa gani illar juna ba, saboda ana cikin jin daɗi na duniya. Amma kuwa ana cikin zamani ne da tsawon na fahimta na kwanciyar hankali, za a fahimci waye da waye za su haɗu su yi wannan abu ne.
Karima, kina je jin abin da Hajiya ta faɗa kan maganan yadda ake yin bincike kafin a yi aure, a naki mahangar da me da me ya kamata a ce an sawa ido?
Bincike a cikin aure abu ne mai mahimmanci, domin idan aka rasa binciken shi ne ake samun matsala. Yanzu idan ka je kotuna ka ga mata barkatai an yi saki, me yasa ba a yi bincike ba? Saboda lokacin da yaro ya zo nema, kamar yadda waɗannan ƴaƴana suka faɗa, su fa ba su duba abin da ya kamata su duba ba, sun bar duk wani abin da ya bari na al'ada da na addini duka an bar shi, su kawai abin da suke fama su duba kyale-kyale, me ta aje me ta wannan. Kamar yadda na yi wani bayani cewa idan mutum ya zo nema sai ya ce shi yana son mace take away, wanda iyayenta sun ga gama mata wannan kin ga shi ba ruwan shi da bincike
ne yake nufi da takawai din
takawai ita ce wanda iyayenta suka gama wahala da ita suka kai ta makaranta ta gama degree ta yi degree kuma aka sama mata aiki wanda idan ta zo gidan shi kawai shi amfanin zai ci iyayenta sun gama wahala shine suke kira da takawai
to komai an riga an hada aure
komai an riga an hada aure ɗaya ire-iren wayannan suke so ba ruwan su tana da tarbiya ba ruwan su tana da addini ba ruwan su tana da kama kai a wani irin gida ta fito ubanta ko kiti nafas ne duniya ta san daga manshi idan dai har za a bashi ya to shi zai alfahari da irin wannan yarinya idan dai zai cimma manufan abin da yake so ya cimma to shi yasa yanzu gaba ɗaya sai muka zubar da al'ada shi yasa kuma ga auren nan muke ta samun tangarda a cikin shi
wato saboda ba a yi bincike ba
saboda ba a yi bincike ba ai shi bincike ne yana da kyau a kowane gefe na addini kowane gefen addini yana da kyau a yi bincike ne to duka yanzu sai muka bashi ko kuma a ce wai ai yarinya ta shekara 25 zuwa 30 bata samu miji ba to dan haka in aka tsaya bincike zai gudu to maimakon a tsaya bincike kawai da yazo sai a ce fatu shi kuma kawai yana ganin ma kamar da ma an gaji da ita shi ma sai ya fito to wai a cikin gida ne za a je a fahimci halin juna ko mu a waje ne ya kamata a yi samartaka domin a fahimci halin juna da iyaye suna ba da dama a ce ku je ku yi samartaka yazo ya ce yana son yana a ce to ku je ku sulhunta kan ma'anar sulhun nan shine ku je ku yi magana tsakanin kai da ita ku fahimci juna idan kuka fahimci juna sannan sai ku dawo a yi maganar aure to ba a fahimci juna ba ya za a yi maganar aure ba fahimtar juna to yanzu abin da muka waye kanmu kenan a cikin mun samu ci gaba na mai hakari jiya da mutum ya zo kawai sai a ce fito saboda in an tsaya wasa zai fasanta wancan yar gidan wane ya zo ya gudu yar gidan wane ya zo ya gudu dan haka shi ma da ya zo ba bincike sai ya gudu kamar yadda malama ta yi magana a da binciken da ake sai a ce yar gidan manyan mutane ba ana nufin mai kuɗi bane ko mai mota ko wani basarake ba a'a babban mutum shine mai kalma daya wanda idan ya ce
dattijan
kirki wanda in yace eh to eh din ne idan kuma yace a'a to a'a ne a da idan aka ga yaro yana ma ta kadarci ko abu to ba za a iya bashi auren yarinya ba dalili sai a ce ai ta kadari ne amma kuma aka duba gidan su sai a zo a ce to ba mamaki zai zo ya shiryu ita ma mata kamar yanda malama ta ce namiji yake daidaita mata to ita ma mata tana daidaita namiji sai a ce a bashi ai mai auren kila zai zulhunta ya daidaita amma duk yanzu sai muka bar wayannan duk ba ma duba shi ba shi muke kalla ba an ce binta a da lake ga ana cewa saboda tsaban bincike sai kiga ba fulata ne ba zai taba auren wani jinsi ba sai jinsin shi ba fulata ne saboda mene saboda a tafi daidai a samu daidaito to yanzu duka sai aka bar wannan zaki da an ce gidan mahota ba sa auren yar kaza ba sa auren yan gidan mahota yan gidan kaza duka sai aka bar wannan aka bar shi menene ba a bincike in yazo ma ba a san ma meye ba meye al'adar su meye sana'ar su meye aqidar su duka ba wannan kawai da yazo dai fito
wato bincike shi ne rasa
bincike shi shine ne ransa amma kamar su ƴaƴan mu da suka yi bayani suka ce su aka ga ai faran fuska yace faran mace komai ya ce to shi ba abin da ya dame shi to kin gani ita kuma yarinya na ce idan suka ga ai babban motar nan da sauransu to idan su suka kasa hanguwa to ya kamata mu iyaye mu rika hanguwa a matsayin mu na wanda muka fi su shekaru muka fi su hangen nesa kuma muka fi su tunani domin shi aure ana yin shi ne har abadan abada ba ana yi bane ku joke ku ga in kin gaji ki dawo jibi ki canja miji a so ake shi ya kai ta kabari ko ita ta kai shi to in haka ne to dole a zauna a fahimci juna kuma a yi binciken da zai sa a kai wannan matsayin.
Madalla idan kuna biye da mu kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata ita ce Linda Umaru wata mace ƴar arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da ƴan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka ta kuma bayyana wa mata da ke da sha'awar yin sana'a yadda su ma za su kai ga nasara
shawaran da zan bayar shi ne idan ka kama sana'a guda ɗaya wanda ka san cewa yana dan biya maka bukata a lokaci kaɗan ka tsaya akan guda ɗaya in ka tsaya akan guda ɗayan nan kana bin shi daddakin shi kana bin shi a hankali da yardan Allah Ubangiji za ka samu nasara a ciki damuwan da muke samu shi ne idan muka zo muka fara ɗan wani ɗan kasuwanci ɗan kaɗan ko mun samu ko ba mu kafa kasuwanci da kyau ba ko ba mu je mun yi takardun da ya kamata kasuwan nan ya kafu da kyau ba muka fara samun wayansu problems daga wurin gwamnati ko kuma daga mutanen da suke maka aiki suka ga mutum ya janye the biggest thing shi ne register ka samu takardun da ya kamata akan kasuwancin da kake idan ka tabbatar akan cewa wannan kasuwancin abin da kake yi za ka yi shi ne ka tsaya akan layi daya rashin tsayawa akan layi ɗayan nan yau in ka fara wannan gobe ka ɗauko wani jibi ka ɗauko wani kafin kankarar shekara ya riga shige da yawa baka gane kan wane ne kake ba sannan kuma ba kasuwan da zaka fara da baki da damuwa duk kasuwancin da kake yi akwai frustration da farko ana kaiwa da hankali ne lokacin lokaci damuwomin da yake zuwa da farko da kana an gina shi kadan yana tafiya sama nan damuwan yayin yawa sai ka ga mutun ya sake yace ba zai yi ba amma ka tsaya kai da roƙon Ubangiji Allah zaka samu nasara kai
haka yake to mutanen mu na gida fa kina magana ne a kina nan Amurka to a gida wadanne damammaki suke akwai da kike gani ko anan ko kuma a gida da zai amfani mai sauraro mata da suke kusan sai a ce wadansu ba su da jari ko kuma suke zaman kashe wando a gida
ni tunda nake gida koda nace ina Najeriya ne na gani kamar zan yi kasuwanci because tashuwa na tashi da na sai da yaryau ne na sai da fanke ne na sai da kofi na sai da abubuwa da yawa a kofar gidanmu na je university ma na je na sai da nakan je saro koyin zon sai da a cikin ɗakin da nake na fara sai da kayan sayarwa sawa abinda nake son bada shawara shine kai kokari ka goda abu guda daya baka goda ba ka zauna kana ta magana kan cewa kai ba za ka yi ba sai goda abu guda daya nan ka fara goda shi da hankali zaka samu kanka kai gaba yanzu kamar su tuya a gida kamar yin su kosai da yin su masa wayannan kasuwanci da na san cewa mata da yawa za su yi kenan idan ka dauki kasuwanci dafa abinci ko kuma na tuya kofin gida da hankali kafin kankara mutane suna da son cin abinci ba yadda za a ce wai a cikin damuwan da ake ciki yanzu aka bar abinci ba za a ci abinci ko ya kai da za a samu za a karya da kosai ko kuma da masa da safe wayannan shi ne kasuwancin da yake da mutum da ko yana cikin kawai ne zai yi wayannan kasuwancin because abubuwan da zaka fara da shi ba zai zama tuwa mai yawa ne ba daga dan da kadan kana sayawa kana dan samun riba kana dan karawa kai kasuwan kankara ka daga dauko ni kasuwan ka saki hadawa kai to ni na bada gaskiyan cewa mutane in ka dauko kasuwanci komin kankantar shi daga karamin sa da yake girma kafin kankarar kowanne mutum a America nan ko a America nan istirin mutane da suke da manyan kasuwanci a America ko duk duniya ma in ka binciki mutane da sun fara da kadan ne so a kurin nan da zaka zauna kai guda ɗayan nan ka goda shi ka dauki lokaci karka sake sha lokaci kadan kai dauki lokaci ka sa zuciyanka kai da roƙon Ubangiji Allah zai samu ya taimaka wa mutane su samu su yuna abu kinga kaman dinki kinga dinki abu ne wanda nake ganin yawancin mutane a gidan suka shiga suka samu kansu suna yin dinki ga lokacin sallah ana neman dinki ga lokacin Christmas yake ana dinki mu jin yin dinki kan na san koriya aka yi a gida in ka koyi dinki mutane za su nemi taimako a wurinka amma sai zaman to mutane suna zaban irin kasuwancin da za su yi su suna kamar kasuwanci sai ya zaman to kasuwancin da zai ba su kuɗi da yawa ni na ba da gaske kasuwancin ka fara shi daga karamin sa in ka zauna kana bin shi a hankali ko da akwai damuwa a ciki ma nan gaba zai girma
to akwai wata kafa a nan Amurka da kike ganin mutanen mu a gida mata za su iya amfana da ita da kika ci karo da ita a cikin wannan sana'a ta ki ko kuma tsawon shekaru da kika shafi a nan Amurka?
Yes, akwai ni a matsayina a kaɗin nan. Na san zan samu mutanen da zan iya samun taimako a wurin su da za mu iya samu mutanen da idan suka fara muna so su zauna kan abin da suke saboda su samu su girma da wannan kasuwanci ne. To damuwan shi ne wani lokacin ka fara development din mutum ka fara koya mishi abin da ya kamata zai yi rashin a kurin nan shi ne yake kawo wani lokaci. Ni karan kaina yadda nake yin zaka. Ina da matsayin da zan yi sponsor mutane in sa mutane a ɗan karamin kasuwanci da za su fara kawa su samu su girma a ciki amma zai zama to mutumin da yake da kuzarin da zai zauna ne a kai ya ga yadda zai samu ya kai sannan kuma idan kai ka fara da kanka in ka sa yadda nake a nan na da mutane ina da ɗan connection ɗin da nisan zan iya samu taimako in na fara gaya mutane kan cewa wayannan mutane fa mutane nake taimakon su a gida ne ina son sa makarantar ɗinki ko za ka taimaka ka saya ma wani keken ɗinki ko kuma ka taimaka ma wani yadda mutumin zamu develop din wani na san za yi wayannan amma sai an samu mutumin da zai sa ran shi zai yi ne
to kadara akwai wata da take sauraron mu ko kuma waɗansu mata da suke sauraron wannan shirin da kika kwadaita musu ya ne za su tuntube ki in suna da sha'awa
za su tuntuba na ina da number waya na sunana Linda ne Linda Barnabas ne sunana dama amma yanzu sunana Linda Umaru ban san ko zan yi ba su number na su kira ni ko kuma dai za su contacting the Voice of America su sendi information a wurin su ba zan ba da information ne akan make it public.
Okay, to shikenan, to abin da yake nan shine kin ba mu daman cewa duk wanda yake da sai tuntuɓi wannan shiri na kallabi domin waɗannan damammaki da muke nema da muke bayyanawa kullum da ke nan da mata da dama ba su san da su ba. Mun gode domin wannan tayi da kika yi mana kwaɗaita mana da fatan mata za su samu su shigo shirin domin samun amfani.
In Allah ya yarda kofin Allah zai buɗu da za mu samu taimakawa da za mu yi taimakawa.
Linda Umaru kallabin shirin a wannan mako. Uwar gida ga dama ta samu, idan kina da sha'awar fara sana'a kada ki bari a bar ki baya. Ke ma za ki iya shiga shirin idan kina da sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata.
Gani nan na sake dawowa da sako game da mata. Domin na yi bincike sosai, na yi tankaɗe da rairaya sosai, na kuma gane da cewa mata suna kokari. A gaskiya wanda bai martaba mata ba yana da damuwa a rayuwarsa. Shi ya sana martaba su, na girmama su, na ɗaukaka ku mata. Allah ya sa muku albarka. Idan baba ya je daga sannan gida ba abinci, za ka ga mama tana fama ta ciyar da ƴaƴan nan. Ka gan tana sintiri akan hanya abin tausayi, idan ƴaƴanta ba su ci ba hankalinta san ba zai kwanta ba. Siyasa na ba ku suna bulldozer na aikin gida. Siyasa na ba ku suna katafila na aikin gida. Siyasa na ba ku suna computer na aikin gida. Ni alherin Allah na kira ku na ce bulldozer.
Mata na ba ku suna bulldozer na aikin gida.
Mata kuna kokari, yau ina ce da ku bulldozer.
Mata na ba ku suna bulldozer na aikin gida. Idan kina ba ku mata lafiya akwai damuwa. Mata na ba ku suna bulldozer na aikin gida. Idan kina ba ku mata lafiya akwai damuwa. Mata na ba ku suna bulldozer na aikin gida.
Muna godiya ga wakilinmu Binta Ibrahim da kuma dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.